Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 25 ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin ku masu kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakub Makili ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayar wasu ma'aikatan ta izinin su bar kasar Venezuela, amma kuma ba za ta rufe ofishin da kajantinta da ke Caracas ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya amincewa da wutar jejeniya da za ta bude gwamnati na dan wani lokaci don har jejeniya tana kunshe da kudin kafin alkalami na gina katangarsa. Jiya Alhamis an rantsar da Felix Tshisekedi a matsayin shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
To kaje labaran kenan. Bayan kun gama jin labarai za ku ji yadda harkokin yakin neman zaɓe a Najeriya ke ƙara zafi musamman tsakanin manyan 'yan takarar shugaban ƙasa.
Sun ce za su kawo zaman lafiya, sun cika alƙawari.
Boko Haram da suna rike da ƙananan hukumomi 17 a gabas maso arewa, amma yanzu ba su rike da su ko ɗaya.
To za kuma ji cewa rundunar sojojin Najeriya tana wani babban taro akan yadda 'yan jarida za su rika ba da sahihan labarai akan yaki take yi da Boko Haram.
General Tukur Yusufu Buratai ya ce ya kwarmata mahimman bayanan sirri musamman irin na farmakin da sojoji ke shirin kaiwa ga 'yan Boko Haram ka iya shafar sha'anin tsaron ƙasa.
To bayan haka Hawa Umar kuma na tafi da shirin lafiya uwar jiki, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bai wa wasu ma'aikatanta izini su bar kasar Venezuela, amma kuma ba ta ta rufe ofishin jakadancin da ke birnin Caracas ba, a cewar ma'aikatar jiya Alhamis. Ranar Laraba 'yan kasar Venezuela suka yi watsi da abin da shugaban kasa Nicolas Maduro ya faɗa ma na cewa ya kawo ƙarshen dangantakar ƙasarsa da Amurka saboda sanarwar da shugaban kasa Donald Trump ya bayar na cewa a hukumance Amurka ta amince da shugaban 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na Venezuela. Shugaba Maduro ya baiwa jami'an diplomasiyya Amurka kwanaki 3 su kwashe kayansu su bar ƙasar. Duk da haka, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Maduro ba shi da ikon yin hakan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce saboda dalilan tsaro tana kwashe wasu ma'aikatanta, kuma duk Amurkawa ana shawartar su da su fice daga ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya amincewa da wata yarjejeniya da za ta bude gwamnati na dan wani lokaci idan har yarjejeniyar tana kunshe da kudin kafin alkalami na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico da ya shafi shekaru 2 yana bukata. Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa kasar ba ta da wani zaɓi illa gina katanga domin kare abin da ya kira mamaya daga masu laifi da masu safarar mutane da miyagun ƙwayoyi. Trump ya ce ya zargi kansa saboda yawan bakin hauren da ke son shiga Amurka, yana mai yabawa kansa ƙarfin tattalin arzikin ƙasa da kuma yawan mutanen da ke da aikin yi da ba a taɓa ganin hakan ba a tarihi. Amma ya ce duk wani da ke son shigowa Amurka dole ne ya shigo ta hanyar da doka ta tsara. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis an rantsar da Felix Tshisekedi a matsayin sabon shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, lamarin da ke zama miƙa mulki cikin lumana na farko da ƙasar ta taɓa gani a tarihi. Tshisekedi ya ce rashin lafiya ce ta kama shi a lokacin da yake jawabin karɓar mulki, kuma cikin gaggawa ya bar wajen. Sashen Faransanci na Muryar Amurka sun bayar da rahoton cewa Tshisekedi ya sake fitowa wajen taron, ya kuma bayyana wa mutane cewa gajiya ce ke damunsa bayan kwashe lokaci ana harkokin zaɓe. Tshisekedi, mai shekaru 55 a duniya, ya jagoranci jam'iyyar ta adawa ta UDPS, kuma ɗaya ne ga ɗan shugaban adawar ƙasar Congo. Ya kuma karɓi mulki daga shugaba Joseph Kabila wanda ya yi mulkin ƙasar tsawon shekaru 18. Kabila da ya kasance kan mulki sama da shekaru biyu bayan ƙarewar wa'adinsa yayin da hukumar zaɓe ta sha fama wajen shirya zaben. Samun nasarar zaben ranar 30 ga watan Disamba da tashiri ya yi ya bai wa mutane da yawa mamaki. Zaben jin ra'ayoyin mutane da aka gudanar kafin zaben ya yi hasashen cewa ɗan kasuwa Martin Fayulu ne zai lashe zaben. A jiya Alhamis, ƙasar Pakistan ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin ƙaramin zango da ke ɗauke da makaman yaƙi da ke kuma ɗauke da fasahar da zai iya harba roka ta nukiliya, wadda jami'ai suka ce zai kare har-haren da makwabciyar ƙasar India ke kaiwa kan Pakistan ɗin. Masana sun bayyana cewa makamin zai iya harba makamai masu linzami da yawa a lokaci ɗaya, wanda hakan zai baiwa sojojin Pakistan damar kai har-hare masu yawa a lokaci guda. Ba daɗewa ba, Pakistan ta ƙara ƙarfin makamanta masu linzami, ta kuma ƙara musu tsayin tafiya daga kilomita 60 zuwa kilomita 70. Shirin makaman nukiliyar Pakistan abu ne da ya daɗe yana damun Amurka, saboda ƙanana ne kuma ana ƙera su ne cikin sauƙi, wanda hakan ke ƙara damar shiga haɗarin yaƙin nukiliya da ƙasar India, a cewar masana. Daga ƙarshe, babbar 'yar takarar shugaban ƙasa mace a Najeriya ta janye daga takarar zaben shugaban ƙasar don taimakawa wajen haɗa hancin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na ƙasar. Obi Ezekwesili ta sanar da cewa za ta janye matsayin 'yar takara ta jam'iyyar ACPN a takaice, a cikin wasu saƙonni da ta saka a shafinta na Twitter jiya Alhamis. Ita dai Ezekwesili, wacce tsohuwar minista ce a Najeriya kuma tsohuwar shugabar Bankin Duniya, ta ce ana buƙatar maye gurbin shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma babban adawa na 'yan jam'iyyar Democrat. Ezekwesili tana cikin ɗaya daga cikin 'yan takara 73 da ke takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a Najeriya ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa, amma da yawa suna ganin zaben takara ce kawai a tsakanin shugaba Buhari na APC da kuma Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla, yayin da babban zaben shugaban ƙasa a Najeriya ke ƙara tawowa, wato manyan 'yan takara da suka hada da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na APC da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar na PDP sun ƙara ƙaimi a yakin neman zaɓe, kuma kowannensu na ƙoƙarin isar da saƙonsa ga masu kada ƙuri'a. A wurin wani gangami a Kaduna, ɗan takarar na PDP ya zargi gwamnati da rashin cika alƙawura. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara daga Kaduna da ƙarin bayani.
Kimanin kwanaki 23 al'umar Najeriya su fita zaben shugaban ƙasa, yanzu haka dai 'yan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyun ƙasar nan guda biyu na ci gaba da jawo hankalin al'umma akan zaben da zai zama wa Najeriya mafita. A yayin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ke cewa jam'iyyar APC ta karya wa 'yan Najeriya alƙawari, shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC cewa yake manyan alƙawura uku jam'iyyar APC ta yi kuma ta cika wa 'yan Najeriya su. Atiku Abubakar dai ya nuna na ƙasan jam'iyyar APC ne a lokacin da yake yakin neman zaben shi a ranar Alhamis ɗin nan a garin Kaduna.
Ina so in tunashe ku, APC sun yi muku ƙarya akan abubuwa guda uku. Da farko suka ce za su bunƙasa arzikin ƙasar nan idan an ba su mulki. Sun bunƙasa. Yau majalisar ɗinkin duniya ta ce duka duniya ba inda ake da talauci kamar Najeriya. Sun cika alkawari. Sun ce za su kawo zaman lafiya. Sun cika alkawari. Don Allah fa mu faranta mu gaskiya. Yau rashin zaman lafiya a arewa maso gabas ana yi. A arewa maso yamma ana nan ana tabbata kanshi. A arewa maso tsakiya ana rashin zaman lafiya. Sun cika alkawari. To dalilin me za mu zabe su?
Sai dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da ya kammala nashi yakin neman zaben a jihar Kaduna tun ma kafin zuwan Atiku Abubakar din a wannan rana. Ya ce gwamnatin jam'iyyar APC ta riga ta cika manyan alƙawuran da ta yi wa 'yan wannan ƙasa.
Mun ce babban abin da za mu ba ƙasarmu shi ne zama lafiya da wadata. Boko Haram da suna rike da ƙananan hukumomi 17 a gabas maso arewa, amma yanzu ba su rike da su ko ɗaya. Sannan arzikin ƙasa, Allah ya taimake mu, ga muna sun yi kyau. An sauko da kuɗin taki daga wajen 9,000 ya kawo 5,500 naira. Kuma a duk kowane ƙaramar hukuma ake bukata za a same shi. Kuma mun ce za mu yaƙi da cin hanci da rashawa. A wannan tsari na yanzu na siyasa yanzu abu ne mai wuya. Kun sani abin da na yi a da, na kama manyan da, na sa bincike waɗanda aka samu sun ci amana aka kwashe. Ni da na fito da wannan fitar aka kama da aka tsare ni, aka maida musu kayan da suka ɗauke. Amma ta kai ga Allah gashi na dawo, kuma insha Allah duk wanda suka yi muguwar ɓarna za mu bukatunsu a sannu-sannu mu kama su. Yanzu na ce duk kayan da aka ansa da gidaje da kamfanoni a saida a sa kuɗin cikin baitul mali.
Wannan dai shine karo na biyu a wannan jamhuriya da manyan jam'iyyun siyasa guda biyu suka tsayar da fitattun 'yan takara Hausawa kuma 'yan Arewa, wanda wannan ne kuma yasa zaben shekarar 2019 a Najeriya ke ci gaba da jan hankali. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna.
Tuba da la'agai da Isa Lawal Ikara. Har yau dai a Najeriya an buɗe wani babban taron manyan kwamandojin sojojin ƙasar da baki ɗayan masu ruwa da tsaki a kan aikin jarida da masana don lalubo hanyar bada sahihan labarai a kan rikicin Boko Haram. Wakilinmu Hassan Maina Kaina na cikin mahalartan taron, ga kuma rahoto da ya haɗa mana daga Abuja.
This media conference organized by the Nigerian Army of reporting military operations.
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai ke bude wani babban taron keke da keke tsakanin rundunar sojan Najeriya da baki ɗayan masu ruwar tsaki kan harkar jarida, kama daga yan jaridun da ma masana aikin jaridar da kuma sauran ƙwararru kan harkar sadarwa da kuma hulɗa da jama'a. Wannan taro na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Najeriya da ganin ana fuskantar ƙalubale wurin bada labaran da suka jibanci fafatawar da suke yi a halin yanzu. General Tukur Yusufu Buratai ya ce ya kwarmata mahimman bayanan sirri mai irin na farmakin da sojoji ke shirin kaiwa ga 'yan Boko Haram ka iya shafar sha'anin tsaron ƙasa, domin ba kowane irin labarin farmaki bane ake bayarwa. Babban Hafsan sojojin Najeriya ya ce lalle akwai buƙatar yin taka tsantsan da farfagandar 'yan ta'adda wanda ke da zumar na ƙasa kawo ƙarshen hararen da suke yi a halin yanzu. General Tukur Yusufu Buratai ya ce ya kwarmata mahimman bayanan sirri musamman irin na farmakin da sojoji ke shirin kaiwa ga 'yan Boko Haram ka iya shafar sha'anin tsaron ƙasa, domin ba kowane irin labarin farmaki bane ake bayarwa. Duba da yadda taron ya maida hankali sosai wurin inganta alaƙar aiki tsakanin sojoji da 'yan jaridu, na tambayi shugaban tsangayar sadarwa na Jami'ar Bayero Farfesa Umaru A. Pate da kuma ya jagoranci taron ko me ke kawo saɓani tsakanin ɓangarorin biyu.
Akwai rashin fahimtar juna. In da ka duba da ɗan jarida da soja duk ƙasa suke wa aiki, dokokin ƙasar nan sun ba su ƴanci su irin nasu aikin, amma wani lokaci za a ga ana samun abin da ake kira da turanci gap. Sojoji ba su san me ƴan jaridu ke ciki, ƴan jaridu wani lokaci sun ba su fahimci me sojoji ke ciki ba, kaga daga nan sai a sami sabani.
A wannan lokaci da sojoji ke fafatawa da 'yan ta'adda, ko yaya ya kamata ɗan jarida ya bayar da rahotanninsa?
In fact, inda sun samu ne idan kaga abu ka jira ayoyin sojoji kuma ka jira ayoyin su masu kawo farmakin ma. Me yasa suke ma wannan abun? Kaga idan ka ji sauran alƙalanci ka barwa su jama'a masu sauraro.
Farfesa Umaru A. Pate, a yau ne ake shiga rana ta biyu na wannan taro. Hassan Maina Kaina,
muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ma da la'agaida Hassan mai na kaina waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Buriyar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 15 na dare ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon siga. Ciwon siga cuta ce da kan auku idan sinadarin glucose ko sugan da ke jinin jikin ɗan adam suka yi yawa ko kuma suka haura misali. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Muhammad S. Ahmad da ke aiki da babban asibitin kwali na babban birnin tarayya Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon siga?
Ciwon siga ciwo ne wanda ke da ciwon siga, sigar da ke jininsa ya fi yadda ya kamata. Kowane ɗan adam yana da siga a jiki, duk abincin da muke ci in ta bi ta cikin mu, in ta shiga jini, jikinmu na mayar da shi siga ne, dan siga shine kaman petrol, kaman mai da ke bamu ƙarfi da muke tafiyar da ayyukan mu na yau da kullun da shi. To amma shi sigan nan ba a san ya wuce wani adadi a jinin mutum. To idan ya wuce haka, to shine ake ce mutum na da ciwon siga.
Likita, wani lokacin zaka ga an ce mutum yana da ciwon siga amma shi kuma sigansa ba haurawa yake yi ba ƙasa yake yi, menene bambancin?
To in dai an ce ciwon siga, a turance diabetes kenan, diabetes mellitus. To aka ce mutum na da diabetes mellitus, ana maganan ciwon siga na yana da siga da yawa a jikinsa kenan. To amma aka ce ciwon mutum sigansa ya yi ƙasa, ba mu ci kiran wannan diabetes, muna yana da suna daban, hypoglycemia ake ce masa. Wanda ke da ciwon siga da diabetes, amma kankunan da wanda ke da diabetes ke sha, ana son su dawo da sigan daidai ne yadda ya kamata ya zama. So akan shan maganin siga, wayansu in ba su sha da kyau ba ko kuma yana iya sa sigan ya zo ƙasa, su ma suna iya samun wannan hypoglycemia in, amma abubuwan cututtuka daban ne.
To likita, me ke kawo ko kuma me ke haddasa cutar ciwon siga?
To shi ciwon siga ba wanda ya san abin da ke kawo ciwon siga. Amma ciwon siga iri biyu ne, akwai wadda ake cewa type 1 diabetes, akwai wadda ake cewa type 2. To shi type 1 yana kama waɗanda suke ƙasa da shekaru 30 ne, sai kuma type 2 in waɗanda suka wuce shekaru 30 haka. To amma abin da yake kawo shi ba a sani ba, amma akwai abubuwan da ake tunanin yanayin ɗan adam, genetic factors kenan, yanda Allah ya yi mutum. Wayansu kaman ba wai za a ce an gaje ciwon siga bane, amma wanda dai iyayensa suke da kaman ciwon siga haka, shi ma yana da yiwuwa cewa zai samu ciwon siga ɗin. Sai banda haka kuma akwai abubuwan da muke yi da zai iya samu in muna dauke da gene ɗin siga ɗin. In muna dauke da kaman akwai wayanda suke dauke wanda iyayensu suke da ciwon siga, su ma yaransu suna iya samun ciwon siga. To amma ba wai zaka ga ba wai duka yaran bane za su samu ciwon siga. Akwai abubuwa da muke yi yau da kullun da zai iya sa mu samu ciwon siga, kaman yawan zama waje ɗaya, ba exercise,
motsa jiki,
ana yawan zama waje ɗaya, ana cin abinci da yawa yadda ya fi yadda ya kamata, ana yawan ko shan sigari haka, ko yawan cin abincin turawa inna, abincin zamani dai, yadda dai mutane ba sa son su ci abincin gida wadda aka ciro shi daga gona haka a ci shi, sai dai a je a sai wadda aka riga aka sa gwangwani aka canza masa yanayi. To yawan cin irin abincin nan suna iya kawo diabetes.
To likita, menene alamomin ciwon siga?
Alamomin ciwon siga sune: na farko, mutum zai ga yana yawan fitsari, yana yawan fitsari da daddare, kuma yana yawan shan ruwa, kuma sai ya ga yana ya rame jikin shi, yana ta ramuwa. Kayan da ya saba sa wanda suke isansa yanzu sun masa yawa, su ne asalin dai alamomin ciwon suga.
To likita, kwana nawa cutar tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana idan mutum yana dauke da ita?
Kin ga kamar yadda na yi bayani, shi wannan ciwon suga akwai type 1, akwai type 2. Shi type 1 din nace suna wanda suke kamuwa da shi suna kasa da shekaru 30 da yawan su. To akwai wanda ma ana haifan su da ciwon suga, amma shi type 2 diabetes din, ciwon suga din, shi mutum ma na iya dauke da shi shekaru da yawa bai san yana tare da shi ba, sai yazo ya fara kawo masa wa'ansu matsaloli. Shine ma in yaje asibiti, ko kuma yaje asibiti yaje gwaje-gwaje a asibiti, sai a gano cewa yana da suga. So mutum ma na iya zama tare da ciwon suga shekaru da yawa bai sani ba, sai ta haifar masa da wani matsala kafin a gane.
Wato akwai wacce tafi tsanani kenan?
To ba za a ce akwai wacce tafi tsanani ba, dai dukkan su iri ɗaya ne kawai, dai wannan ɗaya na kama wayanda ba su kai shekaru 30 ba, wayansu ɗayan kuma yana kama wayanda suka wuce shekaru 30. Abin da yasa ba za a ce ɗaya yafi wani tsanani, ko shi ciwon suga din, mutane biyu na iya zama da ciwon suga, amma yadda ciwon ya yi musu a jikinsu, irin illoli da ya kawo musu zai bambanta. Ba wai lalle-lalle na wani ya fi wani ba ne, kawai yanayin ciwon ne.
To kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa?
Yana da illoli da yawa, daga kwakwalwar mutum har ƙasa ba sashen jiki da ciwon suga bai taɓawa. Yana iya taɓa kwakwalwa ya kawo shanyewan hannu, yana iya sa ma mutum ya zo baya magani, kuma yana iya taɓa zuciyar mutum, yana iya taɓa koda ya zo baya aiki. Musamman duka ko ina sashin mutum ciwon suga, har ma ciwo, za ka ga mutum ya samu ciwo, ya ji ciwo a ƙafa haka, yana da diabetes, warkewan ciwon zai zo ya yi wahala har ya kai ga a ce sai an yanke kafan. So yana da illoli da yawa.
To likita, a bayaninka ka yi bayanin cewa wato cuta ce da ake iya gadanta, misali idan na wani na kusa da mutum ko mahaifi ko mahaifiya yana dauke da cutar, shi ma zai akwai yiwuwar cewa akwai barazanar cewa zai iya samun wannan cuta. To idan har wani na kusa da mutum yana fama da wannan cutar, wani mataki mutum ya kamata ya dauka domin kare kansa, ko kuma domin koda cutar ta zo ba za ta zo da rana mai yawa ba?
To idan mutum ya ga cewa wanda ke kusa da shi ko babansa ko mamansa suna da ciwon suga, abin da shi ya kamata ya yi shine ya tafiyar da rayuwarsa, yana motsa jiki a koda yaushe, ya daina ciye-ciyen abincin turawa haka da yawa, ya daina shan giya, ya rage cin abincin gwangwani haka, ya daina shaye-shaye, shan giya, daina shan sigari, kuma musamman da yanda na faɗa, da yanda na ambata da, inga yana motsa jiki, domin an lura cewa wayanda suke da kiba sun fi kamuwa da cutar suga akan wayanda ba su da kiba. So in mutum ya motsa jiki, ya rage nauyin jikinsa, dukkan suna iya kare shi daga samun ciwon suga.
To likita, ko menene yasa masu kiba suka fi barazanar kamuwa da wannan cuta ta ciwon suga?
Akwai abin da ake cewa insulin resistance. Kenan akwai wani bangaren jikinmu da sunansa pancreas. So shi aikinsa yana yin wani hormone ne, wani ana kiransa insulin. To shi wannan insulin din shi ne idan mutum ya gama cin abinci. In mutum ya gama cin abinci, duk abincin da ka ci ana mayar da shi suga, jikinka zai mayar da shi suga. To amma idan kana da insulin ina jikinka, shi ne zai rage suga, ya bar daidai wanda jikinka ke bukata a lokacin, kawai zai zama a jikinka, ya zai zama a jininka, sauran zai mayar da su, ya aboye su sai lokacin da ake bukatan su. So masu kiba su suna da insulin ina, amma insulin din bai aikin da ya kamata ya yi, sai yasa sugan sai zama yayi yawa a jininsu. Abin da ke sa su samun ciwon suga kenan.
To likita, mai fama da cutar wato ciwon suga yakan zo ya warke bayan ya sha fama da ita?
Ciwon suga bai da magani da za a ce mutum har ya warke ku. Akwai wa'ansu irin ciwon suga da muna kiransu secondary diabetes. Ma'ana secondary diabetes, wani cuta ya sa su suka samu wannan ciwon suga. Kamar misali mata masu ciki, akwai mata da suke da ciki in suna dauke da ciki sai aka gwada sugan su za a ga suna da ciwon suga, muna kiran wannan gestational diabetes. To kuma in suka haihu sai ciwon suga ya tafi. Sai akwai wayansu kuma wayanda domin magunguna da suke sha ne yasa suke da ciwon suga, in suka daina sha ciwon suga ya tafi. To amma wayannan su suna ba mafi da yawan mutane da suke da ciwon suga ba wannan secondary diabetes din suke da shi ba, asalin wannan ko type 1 ko type 2 suke da shi, amma idan secondary din suke da shi kuma mutane kalilan ne suke da irin wannan ciwon sugan. Shine idan aka magance abin da yasa sugan ya haura, in aka cire abin sugan zai dawo daidai. Amma masu type 1 da type 2 ba maganin ciwon suga, sai dai akwai magunguna da ake sha da zai dawo da sugan ya dawo daidai yadda bai zai haifar musu da matsaloli da yawa ba.
Ta masu sauraron mu kada je ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye zamu je ga ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace muryar Amurka, da fatan kuna lafiya, dan Allah ina so likita ya fahimtar da ni ko sauro yana yada cutar kanjamau, ma'ana idan ya ciji mai cutar kuma yazo ya ciji wanda bashi da ita, daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe.
Sauro baya haifar da ciwon kanjamau. Ciwon kanjamau ana iya samun ta ne wajen jima'i da wadda ke da shi, ko kuma aka diba jinin wadda ke da shi aka ba wadda bai da shi, ko kuma masu shaye-shaye da suke amfani da allura suna ma junan su allura, ko kuma mama da uwa da take da shi ta ba yaron da ke ciki dauke a cikin ta in ba ta shan maganin ta. Iyakacin hanyoyi da ake samun ciwon kanjamau kenan, amma sauro baya yadar da cutar kanjamau.
To duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi, wato
Dr. Ahmad Sagir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar. A ko shirinmu na hantsi zamuna da wani rahoto daga Jamhuriyar Nijar da zamu kawo muku, inda wani kwamiti wanda aka dora wa alhakin nazari akan yiwa dokokin zaben kasar gyaran fuska domin a magance kurfe-kurfe daga duk bangarori a zabe mai zuwa. Za ku ji cikakken rahoton a shirinmu na hantsi. To yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai, amma wannan karo a takaice.
To a takaicen baba, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta baya wasu ma'aikatanta izinin su bar kasar Venezuela, amma kuma ba za ta rufe ofishin jakadanci da ke birnin Caracas ba, a cewar ma'aikatar jiya Alhamis. Ranar Laraba, 'yan kasar Venezuela suka yi watsi da abin da shugaban kasa Nicolas Maduro ya faɗa na cewa ya kawo ƙarshen dangantakar ƙasarsa da Amurka, saboda sanarwar da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar na cewa a hukumance Amurka ta amince da shugaban 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban riƙon wato ƙwaryar Venezuela. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya amincewa da wata yarjejeniya da za ta bude gwamnati na dan wani lokaci idan har yarjejeniyar tana kunshe da kudin kafin alƙalami na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico da ya shafi shekaru biyu yana bukata. Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa kasar ba ta da wani zabi illa gina katanga domin kare abin da ya kira mamaya daga masu laifi da masu safarar mutane da miyagun ƙwayoyi. Jiya Alhamis an rantsar da Felix Tshisekedi a matsayin shugaban wato sabon shugaban kasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, lamarin da ke zama miƙa mulki cikin lumana na farko da kasar ta taba gani a tarihi. Tshisekedi ya ce rashin lafiya ce ta kama shi a wani lokaci da yake jawabi a karɓar mulki kuma cikin gaggawa ya bar wajen. Sai dai sashen farasanci na muryar Amurka sun bayar da rahoton cewa Tshisekedi ya sake fitowa wajen, ya kuma bayyana wa mutane cewa gajiya ce ke damunsa bayan kwashin lokaci ana ta harkokin zaɓe. Jiya Alhamis kasar Pakistan ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin ƙaramin zango da ke ɗauke da makaman yaƙi kuma ke ɗauke da fasahar da zai iya harba roka ta nukiliya, wanda jami'ai suka ce zai yi ƙari hare-haren da makwabcin kasar India ke kaiwa a Pakistan ɗin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu, sai can da hatsi za a ji mu dauke da wasu shirye-shirye mu. To sai duka kafin mu yi sallama za mu mika ta'aziyya zuwa ga sarkin Hausawa a Accra, Alhaji Kabir Wahi Kadir English, na rasuwan mai ɗakin sa Hajiya Kwanna. To Allah ya kanta da rahama ya jika magabata duka, sannan Allah ƙara wa sarki hakuri. To bayan haka kuma muna mika fatan alheri zuwa ga sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Said, wanda ke bukin cika shekaru 9 da hawa kujerar mulkin zangon Kumasi, wanda za a yi bukin a ranar Lahadi. To Allah ƙara wa sarki lafiya da yawan kwana, kuma a yi biki lafiya. A madadin duk ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfi Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi wanda ya shirya ya bada umarni, da injiniya mu na wannan safiyar Darrell Smith. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington yake sallama da ku, sai hatsi da hatsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.